الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وديار جنجنة سنتبتك الله سبحانه وتعالى مقومي قومي يقام أن سافية لهدي يومنا قوم شألي قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لشكر دبودة ريهود لتلاتين دتارة أكدامي لديا وعشرين دبقي قواتن بيار شكرة دبو بيو دبو مشا تقوص من داود انتشي قبدا تصير على القرآن ميجرما دبي بيا معنون انصا وقرق ودن هالي أحو كل أبن دمكير ودق الله سبحانه وتعالى يأذر تامو دزكاة ماسكيا يغسكيا دهارا ساماسكوة انغسكيا دقاق وقاما سأيكي دغسكيا zamu ba da ma gama ya karanta mana ayoyi domin mu dora daga inda muka tsaya. Allah rahma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مخلوق فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ذرأنا لها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
جزاكم الله خير. أبو نفرق idan ƴan uwa sun bibiyi karatun da muka yi a jiya mun tattauna akan abin da ke da alaka da yanda mutum zai amfana da alqur'ani mun kawo wannan hanyoyi guda hudu da al-allama ibnu qayyim ya kawo cikin littafin safawa'id al-fawaid a ciki an samu ɗaya daga cikin dattawa ya yi tambaya cewa ya za a yi mu sami rayayyen zuciya wacce ita ce za ta ba da dama mu iya karban sakon da ke cikin alqur'ani mai girma muka ce insha Allah ta'ala yau za mu ba da amsan wannan sannan sai mu ci gaba to wallahu a'lam wato babban abin da ke gurbata zuciya abubuwa guda biyu ne kuma suna shigowa ne ta kofofi guda biyu abu na farko jahilci abu na biyu bata ko kuma mu tsaya mu ce bata mu kira shi da wannan abu na farko jahilci abu na biyu bata waɗannan matsaloli guda biyu cututtuka guda biyu sune alqur'ani mai girma ya kore su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun abubun farko yace wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ma dalla ba batacce bane wannan batan tana famo asali ne daga jahilci wa ma hawa ba kuma karkatacce bane da aka cututtukan nan guda biyu aljahl wal ghayyu jahilci da kuma karkacewa su ne suke gurbata zuciya gabaki daya har sahabbai sun yi ittifaki cewa duk saban da aka yi ma Allah to an yi ta ne a karkashin jahilci wannan wanda ya saban nan kuma ko a ce ko da a ce ilimin sa ya kai yana tashi sama to bai saba ma Allah ba sai da ya jahilci Allah yana cewa innama tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alayhi wato duk wani sako da aka yi ma Allah to an yi shi ne akan jahilci domin idan da a ce zuciyar mutum tana cike da girman Allah da tsoron Allah ba zai saba ma Allah da aka duk wanda ya ga ya saba ma Allah a lokacin nan ya rafka ne daga Allah ko dai ya manta da Allah gabaki daya ko kuma ya manta da tsananin ukubar Allah ko kuma in ya kidin Allah ya manta ko ya rafkana ko ya jahilci yalwa da falalan Allah da rahmatsa da ni'imansa ya zo a cikin hadisi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin majalisi idan aka yi zaman majalisi Allah yakan ce ma mala'iku waɗancan bayin nawa da suka tare a wancan majalisan suna ƙara ma junansu ilimi ko abin da ya kama da haka ku mala'iku na me kuke tsammanin suke bukata a wuri nan mala'iku su ce ya Allah waɗannan bayi suna neman rahamanka ne sai Allah ya ce ma mala'iku sun san yadda rahamata wata ke ne malaiku ce a to me kuke tsammani idan da san san yadda rahama ta take sai ce ai lalle za su ƙara zage dan su sa himma ba za su taba yanke kauna daga rahama ta to me kuke tsammani suke tsoro su ce azaban ka sun san yadda azabar take ne malaiku ce a me kuke tsammani da a ce bayi na sun san yadda azaba ta take ai zai ƙara muku tsoron ka da ta tsantsan ba kuma za su iya ma kwaɗayin rahaman ka ba za su san yadda azaban ka take to ashe rashin sanin yadda rahamar Allah take da rashin sanin yadda ukubar Allah take wannan shi ke cincida bayi suna sabo shi ke takura bayi daga bin Allah subhanahu wa ta'ala da haka a taƙaice duk saban da aka yi ma Allah an gina ta ne akan jahilci an gina ta ne akan jahilci to waɗannan matsaloli guda biyu da jahilci da karkacewa wanda Allah ya kore su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne manya-manyan matsalolin da suke gurbata zuciya to suna shigowa ne su masu kofofi guda biyu kofa ɗaya ta fi ɗaya shar akwai ash-shahawa akwai ash-shubha kaga waɗannan kofofi guda biyu duk wata bata da kaga ana yin ta a duniya ta karkashin waɗannan kofofi guda biyu ta shigo ash-shahawa da ash-shubha sha'awa da shubha sha'awa da shubha a karkashin waɗannan ne wato ainihin duk wata bata ta shiru qur'ani ya tabbatar da wannan a cikin sautin da ya nuji min Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan kaga sha'awa abinda ake nufi da ita ita ce nufin banna a cikin komi ko kuma wuce wuri a cikin komi ita ne sha'awa wuce wuri ko kuma nufin banna kenan ana iya samu a cikin aikin alkhairi mutum ya wuce wuri ana iya samu a cikin aikin alkhairi mutum kuma ya nufaci banna wannan ita ake kira sha'awa ita ake kira sha'awa idan mutum yana kasuwanci sai ya tadilisi ko ya algushu kasuwancin nan halal ne amma ya nufaci mummunan aiki a ciki sha'awa kenan sai ta batar da shi idan ka ce sha'awa kofar tana da fadi matuƙa kar ka takaita ta akan abin da ka sani kawai in aka ce sha'awa shine tsakankanin jinsin maza da jinsin mata al'amarin sha'awa ta wuce nan duk abin da za ka yi in dai ka wuce wuri akai to kofar sha'awa ce ko kuma ka nufaci banna da wannan abin wannan kofar sha'awa ce idan da malami ya zo ya zauna a kujeran karantarwarsa amma babban makasudin abin da yake so ya cimma a wannan karantarwar shine ya bata wani ko ya zagi wani abin da yake alkhairi karantarwa ne kira tafsiri zai amma abin da ya nufata a ciki fa bata wani ne ko cin mutuncin wani sha'awa ce kuma wannan halaka ce ta ɗewa ne idan da limami ya hauka minbarin jumma'a maimakon ya ɗora mutane akan tafarki madaidaiciya ya musu nasiha da wa'azi ya getta aƙidunsu ya getta ɗabi'unsu ya getta ibadunsu sai ya kasance yana son ya fanshi haushin shi ne akan wani ya wuce wuri sha'awa ce ya nufaci sharri amma a cikin aikin alkhairi ita ma wannan bata ce da kofar sha'awa tana da faɗi matuƙa duk abin da za a yi in dai an nufaci banna a ciki ko aka wuce wuri a ciki to wannan abin ya zama kofar sha'awa to shi kuma wannan al'amari ko kuma ita wannan sha'awa abubuwa guda hudu su suke jagorantanta abubuwa guda hudu su suke jagorantanta abu na farko kasaratul kalam yawan magana abu na biyu kasaratul nauyi yawan bacci abu na uku kasaratul akal yawan ci abu na hudu al-mukhalafa shafuɗeɗeniya da mutane idan kana neman babban abin da ke gurɓata zukatun kowane mutum ne a duniya waɗannan abubuwa guda huɗu ne da yawan magana da yawan bacci da yawan ci da shafuɗeɗeniya duk batun da kaga ana yi a duniya ta ƙarƙashin waɗannan abubuwan idan ka ɗauki ci yana ga kowa zai fahimci cewa babin ci ya batar da mutane da yawa idan ka ga ɓarawaye tata me yake nema ci in aka ce ci ka kiyasta da ci da sha da tufafi duk jinsin ci ne idan ka ga wani ya tata da biro a ofis ɗin shi me yake nema ci ne in ka ga wani ya riƙe makami a gefen hanya yana fashi ci ne yake nema idan ka ga wani ya je yana neman ya kama wani mutum ya yanka don ya samu kuɗi ci yake ma da haka kofar ci ɗin nan ya ɓatar da al'umma da dama kai kofar ci ya sanya waɗansu shirka da Allah suke yi wani yana nan shi boka ne me yake nema ci idan ka ga malami ya karkace ma gaskiya ya koma yana goyon bayan ƙarya me yake nema ci in kaga malami ya koma yana neman ya karba abu daga masu mulki ci da haka wannan kofar na ci ta batar da al'umma da dama idan zaka ci ka ci abin da shari'a ta ce kuma ka ci yadda shari'a ta ce shikenan sai ka zauna lafiya abu na biyu shine yawan bacci shi yawan bacci yana matar da zuciya duk wanda kaga yana da yawan bacci to sai ka same shi rakkanin ne wanda ke yawaita bacci da daddare ka lura da kyau zaka ga ko shafa'i da wuturi bai iya samu ya tashi raka'atul fajr bai iya yi asbahi ma a mafi yawan lokaci wuce shi take yi saboda me yawan bacci me yasa kuma yake yawan bacci shi din ne ke mishi fitari a kulli kan inda zuwa cikin hadisi da haka da zarar shi din ya mishi fitari a kulli shikenan sai kwanta ya ta bacci ya nuna mishi kana da tsawon lokaci da daddare kai ta baccin ka kawai ba matsala sai dai dai waraka zai farka a cikin shi to zaka sami sharaf kaninni saboda mene saboda yawan bacci zaka ga idan yazo karatu haka zaka yana dukawa shikenan sai bacci yana dukawa sai bacci ana gama karatu aka ce subhanakallahumma wa bihamdika zai farka sai ji idan shi ba alamun baccin ku wannan wani abu ne wanda yake sananne kowa yana shiri irin wannan matsala da haka yawan bacci yana matar da zuciya ne zai maida mutum rafkananne ne zai sanya shi cikin gafilai sai sun yi cikin gafilai ku lura da kyau idan kaga idan ka lura da matayi da suke ciki sukan yi jinin al'ada idan mace tana cikin jinin al'ada za ka ga rafkana yi yawa tare da ita sai dai wacce ta gane gaskiya saboda a lokacin nan babu sallah to sai ta ɗauka tunda ba sallah to ko salati ma babu da haka idan ta tashi da asubahi ta ga karfe 5 to ai ba sallah a kanta ba za ta yi sallah ba shikenan kawai sai ta lafiya binta lokacin da za ta tashi lokaci ya kware ba lokacin da za ta je ce alula ma wannan alulan kawai ta zo ta zauna ta yi azkar ba lokaci sai dai kawai ta je ta ɗan yi tsarki ta wanke hannayenta ta wanke fuskanta ko ta zo ta ci gaba da harkan yara ba lokacin da za ta zauna ta ambaci Allah sai ta bacci a binta to haka nan bacci ke matar da zuciya shi bacci tsara shi ake yi ga yara ne ko ga manya ne tsara shi ake yi har a kiwon lafiya akwai shekaru sun fitar da kowace shekara da irin yanayin baccin da ake so mutum yi idan ya wuce wannan to cutar da gangan jikin shi yake kamar wanda ya kai shekara 30 baccin awa nawa ake so yayi 6 zuwa 7 idan ya wuce awa 7 din nan zai cutar da gangan jiki zai cutar da gangan jiki to haka nan kuma zai maida cutar rafkanin ne a jini shi to sai abu na uku yawan magana yawan magana ba komi ne a duniya ka sani ke ka faɗi ba wannan ka'ida ce da shari'a ta bamu ba duk abin da ka sani ne sai ka faɗa ba akwai ababe da dama da za ka san su amma ba za ka faɗa ba ko da ababen ilimi ne sai gaba ta kama sai yanayi ya hukunta a faɗi sayyidina Abu Hurairah ya ce na san waɗansu hadisai idan da zan gaya muku ma sai ku yanka ni kina gaya muku wasu tabi'ai sayyidina Ali yana cewa ku gaya mu mutane abin da suke da bukata na ilimi in dai ba kuna son kuma a ƙaryata Allah da manzon sa bane ba komai ka sani a ilimi zaka ce kawai rana sai kai kana son sai ka fito da komai ba wannan ilimi kenan kawai yake magana to ballanta na harkar rayuwa duk wanda ya yawaita magana sai ya ƙarya manzon Allah ce ya ishi mutum ƙarya ka fabi da mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami in ka ci duk abin da kace sai ka faɗa wallahi sai kai ƙarya ce to don haka yawan magana shi ke jawo ƙarya yawan magana shike jawo giba, yawan magana shike jawo annimanci, yawan magana shike jawo matsaloli da dama da al'umma ke fadawa, wanda kowace daga cikin waɗannan matsalolin da yawan magana ke jawo yana mata da zuciya. To sai abu na hudu, al-mukhalafa. Al-mukhalafa sakuɗe diniya, duk wanda ya buɗe makanshi kofan sai ya rika mu'amala da kowa, to ya buɗe makanshi kofan ɗaukan nauyin da ba zai iya sauke ta ba a gaban Allah. Za ka yi mu'amala da 'yan siyasa, za ka yi mu'amala da masu sarauta, za ka yi mu'amala da malamai, za ka yi da ɗalibai, za ka yi da jahilai, za ka yi da 'yan tasha, za ka yi da 'yan kwallo, za ka yi da 'yan kaza, za ka yi da 'yan kaza, kana kara ma kanka waɗanda hisabi ke shiga tsakankanin ku ne gobe kiyama. Domin duk wanda mu'amala ta hada ka da shi a duniya, to akwai hisabi tsakankanin karshe gobe kiyama. Akwai hisabi tsakankanin karshe gobe kiyama. Kuma irin wannan cakuɗe ɗeniya ake satan ɗabi'a, ɗabi'a ke na so. Idan ka ga matashi na shaye-shaye ya zauna da mashayani, mukhalafa kenan. Idan ka ga wani na luwari ya zauna da masu luwaɗi. Idan ka ga wata tana shan kodin ta zauna da 'yan shaye-shaye. Idan ka ga wani na zaman dakali ya zauna da masu zaman dakalin. Da haka duk wata ɗabi'a za ka ga mutum sai ya bi masu wannan ɗabi'a sai ya saci wannan ɗabi'a. A ƙarƙashin wannan garin komai ya gurɓace cikin al'umman nan saboda mukhalafa. Kana iya samun wani mutum na Allah yana shiga siyasa sai zama makarici. Da ka san shi mutumin kirki ne mai gaskiya, amma yana shiga siyasa sai ga ya fara haka. Ya ɗauki ɗabi'ansu, ya ɗauki ɗabi'an 'yan siyasa. Sai ya fara yaudara, sai ya fara ha'inci, sai ya fara kaza, sai ya fara kaza. Wani daga nan ma za a nuna miki cewa to in ka samu wannan kujeran fa sai ka yi daga su. To ya za a yi a ce sai an je gurin wani mali an samu sa'a, shikenan sai a jefa shi zuwa ga halaka a kai shi a gwamnati. To kaga waɗannan abubuwa guda hudu, to su ne manya-manyan kofofin ash-shahawa. Waɗannan abubuwa guda hudu, ababin ash-shahawa, su ne suke jagoranta. To sai kuma kofa ta biyu ita ce shubha. Ita ce shubha. Mafi yawa-yawan shirka da kafirci ya faru ne a ƙarƙashin shubha. Ɗauki kafircin farko da aka yi ma Allah a ban ƙasa. Kai ba a ban ƙasa ba, a sama ma da ƙasa ga baki ɗaya. A sama da ƙasa ga baki ɗaya. Shubha ce. Kafircin farko da aka yi ma Allah da shaidan ya dubi Allah subhanahu wata'ala ce a ra'aytaka hadha alladhi karramta alayya. Kai ka ganka nan aka yi gaya ma Allah wannan bakar magana. To me ya shubha sa? Ai shaidan bai bace haka nan ba, akwai hujja, yana da hujja. Babban dalilin shi shine khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin. Ta yaya zaka halice ni daga wuta shi ka halice shi daga yambu sai kuma ka fifita shi aka yana? Ba shubha kenan ba. Yana da shubha ne, yana da wani wata damuwa ne, wani damage ne a cikin kwakwalwa wanda yake ganin shi yana da hujja. Da haka kafirai da za su ce aja'alul alahati ilahan wahidan, shubha ce. Ta yaya za a yi a cikin abin bauta guda ɗaya tak? To ya za a ji, ya za a yi kiraye-kirayen waɗanda suke kiran shi? Shubha ce, shubha ce. Idan 'yan bid'a sun zo suna bid'ancinsu, shubha ce ke ɗibansu. Ta yaya za a yi a ce Allah ba zai so mu zauna mai ta la ilaha illallah ba? Shubha ce. Da haka in ka lura da kyau za ka ga mafi yawan kafirci da bid'o'i da suka shigo ta kofan shubha ne. Ta kofan shubha ne. Da haka to waɗannan abubuwa guda biyu, da ash-shahawa da ash-shubha, su ne manya-manyan kofofin da suka jefa mutane zuwa ga yawaita zunubi, wanda kuma zunubin nan shine yake tasiri a cikin zukata, kamar da Qur'ani ya ce barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Hadisi ya ce idan mutum ya zunubi ɗaya sai a ɗiga mishi wani ɗigon baki a zuciyar shi, in ya ƙara yi a ƙara ɗiga baki, in ya ƙara yi a ƙara ɗiga baki, in yayi ta zunubi yayi ta zunubi yayi ta zunubi sai baki 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 sai mama ya zuciye shi sai ya zama rana ala qulubihim ma kana yasbu abin da suke aikatawa mummunan aiki ya sa zuciyar ta yi tsatsa tarihi wa iyyaru kulli ayatin la yu'minu biha wa iyyaru sabila rushd la takhudhu sabila wa iyyaru sabila ghayr takhudhu sabila to wannan ita ce kaida saka idan muna neman mu samu tsarki mu samu tsafta to sai mun yi kokari waɗannan matsaloli guda biyu mun kubuta daga gare su shahawa da shubha shahawa da shubha sha'awa da kuma shubha sha'awan nan ta fi zama sharri fiye da shubha sha'awa ta fi sharri fiye da shubha a mafi yawan lokaci domin idan ka lura batan da ya kama yahudu ai ya fi girma fiye da batan da ya kama kirista to su batan kirista ya samo asali ne daga shubha jahilci ba su gane ba amma batan yahudu ya samo asali ne daga shahawa san rai sha'awa ce kawai take ɗiban su shi ya sanya kafircin su yafi kafircin kirista saboda mene su sun san gaskiya ba ba sani bane ba shi ba suke da ita ba ba su da wata shubha sun gane gaskiya amma shahawatun nafs san rai tsaban san rai ya sa ba za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba kuma za su bi gaskiya ba to dan haka ita shubha a wani lokaci ba duka ba babban abin da ke haifar da ita jahilci to maganin jahilci shine ilimi kamar da yazo a cikin hadisi fa inna shifa'ul ay as-su'al maganin jahilci shine ilmantar da mutum shine maganin jahilci da haka wani lokaci sai ka samu wanda ke kan kafirci na shubha ko yana kan bid'a na shubha idan aka gusar masa da matsalarsa a ilmance sai ya dawo da gaskiya amma mai bin san rai fa ba'ai bai dawo kan daidai idan ka samu dan bid'an da ke bid'a kan bin san rai ya gane gaskiya nan amma yanzu in ya dawo da gaskiya kuma sai ya dauka kaman ilimin shi bi dama ta ashe bai kushi da ilimi ba ke sai ya rike wuta akan bid'a bid'ancin ne taban nan in ka samu wani na kafirci akan san rai sai ya rike wuta ita kafircin ba zai bari ba wannan ya sanya batan da take zuwa ta sashin shahawa ta fi girma fiye da batan da take zuwa ta sashin shubha domin shubha ana iya gusar da ita amma shahawa to illa ayya sha Allah rabbul alamin da haka mu nemi taimakon Allah mu yawaita addu'a kai bakin kokari ka kusanci aikace aikace na alkhairi idan ka tsara dinnan abubuwa guda uku insha Allah ta'ala muna fatan Allah zai taimaki mutum zuciyar shi ta kyau ya kuma samu tsafta rayuwa Allah shi taimake mu to dangane da tafsirin alqur'ani mai girma mun yi nufin cewa mu yi wani irin salon tafsiri domin tafsiran kala biyu ne akwai wani tafsiri akwai tafsirin da kusan mun fi sanin shi mun fi gane shi shine tafsirin da ake yi ta hanyar alaran ma ya ja baki mai tafsiri ya bibi waɗannan ayoyi ya fassara akwai kuma tafsiri da ba haka shi kuma yake ba shi kuma ba tsarin shi haka yake ba wayan kana kafan nan ga baki ɗaya kusan ba mu san shi ba ba ma a yin irin shi shine at-tafsir al-mawdu'i التفسير الموضوعي ونئرن تفسيري نوان ديك الشيخ وما يندأ كي ينسى قرآني ندي ذاي بياني أما دك مسألة دي أكا روكا أتكي توزا أكا ليتني أغباكي ليون قرآن مثالي معوكي إيماني باوزا مجاو آية قراء إيني كو أكو صحابة إن أكا تشي إيماني to sai a kalli imanin gabaki ɗayan shi take yanda imani ya zo a cikin alqur'ani mai girma haka nan za a tattauna akan shi sai ya kasance lokacin da za a tattauna akan imani
idan aka gama bayanin ana fara duk wata aya da ke magana akan imani saban da ke cikin ta ya fito a cikin bayani idan aka ce a dauki maganar sallah za a kalle ta ne kallo na bai daya yanda ta zo a cikin Qur'ani mai girma ga baki daya idan aka ce a dauki sunayen Allah da sifofin sa shi ma za a yi mishi kallo na bai daya to haka nan ake irin wannan salon tafsiri irin wannan tafsiri tafsiri ne mai matsanancin wahala mai matsanancin wahala domin a ce maka yanzu ka kalli a ce zo kai bayanin sallah kamar yadda ta zo a cikin alqur'ani mai girma ga baki daya ai an baka aiki gara a ce kai gango ka dauki dukkan madarkaci a ce da cikin minti 30 ko 40 kai bayanin sallah kamar yadda ta zo a cikin alqur'ani mai girma ga baki daya kaga bane mawuyaci kwarai da gaske to shi ya sanya zaka ga ba a fayi mai da hankali a kan sa kowanne yana da irin nashi ranar ga al'ummar da ta zama al'umma mai yawan mantuwa al'umma mai yawan lalurori mai yawan uzurora al'umman da yake ba jajjafattun dalibai da makamantan irin waɗannan abubuwan babu laifi wani lokacin an yi amfani da irin wannan salon tafsirin babu laifi wani lokaci in an yi amfani da irin wannan kalan tafsiri kuma akwai magabata da dama da za ka san dan kwatanta irin wannan wa in kana su rika kebe waɗansu mas'aloli ne a cikin alqur'ani mai girma sai su yi rubutun littafi a kai kamar shi wannan al-imam ibn qayyim da mu karanta maganar ta jiya yana da wani littafi at-tibyan fi aqsam al-qur'an التبيان في أقسام القرآن كو يا أشرا أرن سيد كيشن القرآن من جرماني فتونا أكنس رنسوا رنسوا دع الله كي أشن القرآن أكنس نيكو يتأي بياني أقول لتاكي من مجلة جيوت أكن رنسوا القرآن نيكو الإمام ابن قيم يمكن أقول أبو عبيدة القاسم بن سلام ينا لتاكي مجاز القرآن kawai ya dauki majaz na alqur'ani mai girma yanda alqur'ani mai girma ke nuna buwayansa wurin wato wurin waɗansu bayanai masu kama da jirwayi ko karin magana ko makamantan irin waɗannan abubuwan a kansu ne ya zauna ya rubuta akwai al-imam al-wahidi ya dauki alqur'ani mai girma sai ya magana akan asbabun nuzul asbabun nuzul sabibban saukan ayoyi da suka fako duk ayin da take da sababin sauka to sai ya dauke ta sai ya kawo hadisai da bayanin da suka zo akan waɗannan ayoyi ar-rajib al-asfahani yayi sanannen littafin sa mufradatu al-fadhil al-qur'an shi kuma lafazan alqur'ani mai girma ya rika dauka yana fassara su idan ka ga kalma kaza a cikin sura kaza ga abin da take nufi amma a cikin sura kaza kuma ga ma'ananta a cikin sura kaza kuma ga ma'ananta kowanne haka nan ya dauka ya rika abin nan haka nan an-nahas shi kuma ya littafi akan an-nafi' wal mansub ala ayi hal bai malamai sun yi rubuce-rubuce irin wannan fannin daban-daban to daga cikin malaman da suka yi rubutu a wannan babin a baya-bayan nan akwai al-allamatu sa'idi abdurrahman as-sa'idi wanda yake babban malami ne a kasar saudiya ya mutu abin nan kusan hijiran shekara nawa kusan shekara dai kusan 50 da wani abu zuwa 60 da mutuwar sa shi yayi littafi na tafsiri wani babban littafi cikin mafi tsada mafi amfani littafin tafsiri a duniya a yau littafin da idan kana son ya sada ka zuwa ga Allah ya maida kai bawan Allah ka zama na Allah ka zama na gartacci idan ka bibi wannan tafsirin bi ta'aqqul wa tama'un kana hankalcin sakon da ke ciki kana gane ma'ana to lalle za ka zama na Allah shine sanannen tafsirin sa don sanar ku kun san sunan tafsirin na'am fadi fadi bin na'am تيسير الكريم الرحمن، تيسير الكريم الرحمن هو سنن تفسير الناس كينا وان اللتاتي لتاتي نمهمي مقرن شمه منشنا تفسير الحمد لله ينزع عن هذا الشيء أشكم مجلدي لا ونن مجلدي من كولي هكا أما الشيء أربو تلتاتي أني أشكم قصم مجلدي سنشير قوبة لمن يمن يرغب لكن إذا كان سوك زمان الله القرآن يميد كي يند الله كي سوك زمان إذا كنت أن تفسير إن شاء الله تعالى ذاك درس yana daga cikin tafsiran da nake fatan Allah ya ba ƴan uwa dama ko da sai wani group na daliban ilimi a samu wani daga cikin su a bashi ko kuma a rarraba wani daga sura kaza zuwa sura kaza kai zaka karanta man shi kuma yaje kara fada da bincike ya zauna a karanta littafin tun daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa wannan littafin yana daga cikin tafsirin da nake fatan Allah ya sanya dan uwa daliban ilimi su samu lokaci su aiwatar da wannan akan su to bayan ya rubuta wannan littafi ne sai waɗansu daga cikin malamai suka yi masa ishara cewa wannan littafi fa'idan sa ya kai duk inda ake tsammani to amma kuma ba kowa zai yake da lokacin da zai iya dauka ya karanta littafin tun daga farko har ƙarshen sa me zai hana algaba ta malam kai summarizing din wannan tafsirin Qur'anin da kai gabaki ɗayan sa kai summarizing din shi kuma a cikin wannan littafi mujallabi ɗaya yace to sai kuma yaga hakan ya dace shine sai ya rubuta wannan littafin Taysirul Latifil Mannan fi khulasati tafsir al-Qur'an da haka shi wannan Taysirul Latifil Mannan kaman yana summarizing din tafsirin alqur'ani mai girma ne ga baki da da aka duk abin da ya dauka a ciki zai kalle shi ne kallo na bai daya wanda ke shine ko malaman tafsiri suke cin shi a tafsirin mubin to ina ga insha Allah ta'ala a ciki zamu dan bibi wadansu abubuwa idan Allah ya sa mun kai wata gaba ko wani lokaci haka muna iya koma zuwa ga wancan tafsirin ko kuma shi gaba da tafsiri irin wanda muka saba da shi amma dai a wannan matakin insha Allah ta'ala zamu dan bibi wannan tafsirin da fatan Allah subhanahu wataala ya haskaka mana bari mu karanta abin da malam ya fara rubutawa a gurbije malai ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأنا إتشي مقدمة دمالي هي مقدمة خطبة الحاجة وأنا إذا أتشي حديث جابر شامن زن الله صلى الله عليه وسلم ينا بوئي مسو مغنغنو تك بيان دمان زن الله زيكم بوئي لإرم وانا دوات مغنى ميكيمة ميدرجة to manzon Allah yakan bude ta da khutbatul haja ita ce wannan idan kuma ya gama sai ya ce amma ba'd bayan haka sai ya ce faqad kuntu katabtu kitaban a ka'ida duk inda aka faɗi amma ba'd to harfin da zai biyo bayan tafa'ul amma ba'd fa inna asdaqal hadith amma ba'd faqad kuntu katabtu idan aka ce amma ba abu sai mutum ya ce amma ba abu ayyuhan nas bai yi ba zaka ji irin wannan kurakura a gurin limamai da yawa limamin juma'a zai ce amma ba abu sai ka wata kalma wanda ba ka ba kuskure ne an hawanci wajibi ne wannan wajibi ne a larabci idan ka faɗi amma ba abu sai ka sanya fa'ul ila an fahimta ibnu malik ya kawo wannan ajiyar a cikin alfiya malai ce faqad kuntu katabtu kitaban haqiqa na rubuta wani littafi fi tafsir alquran a cikin tafsirin alqurani mai girma mabsutan mutawwilan wani littafi wanda yake mai dan fadi haka yana da fadi yana da yalwa yamna'u alqurra min alistimrar bi qira'atihi yawan shi ya sanya dalibai masu neman karantawa ma san kafa ci gaba da bibiyan shi kuna karanta shi kuma kai sallallahu alaihi wasallam ويبتر العزم عن نشره همة يا كافة شيء قبل هذا الشيء wato himmun masu himma kila girman shi ya sanya wadanda suke so masu buga littafan su ya dafi sabilillah sun kafa ya da shi saboda girman shi na ce muku a cikin mujalladi 6 ko 7 fa ashara alayya ba'd al'arifina annasihina sai daya daga cikin malamai masu nasiha maso ya sai mini ishara an aktuba kitaban to in rubuta wani littafin mana ghayra mutawwilin mutawwalin ba mai tsawo kwarai ba yahtawi ala khulasati zalika at-tafsir wanda zai tattaro akan wato khulasa a takaita wancan tafsirin ga baki ɗayan sa wa naqa tafsir fihi ala al-kalami ala ba'd al-ayati mutakaita bayanai akan waɗansu sashen ayoyi allati naftaruha wanda zamu zabo wannan taqiyaha zamu zabo ta min jami'i mawadi'i ulumi al-qur'ani wa maqasidihi wanda yake da alaka da ilmumin alqur'ani mai girma da manufofin alqur'ani mai girma mu zabo waɗansu ayoyi waɗanda suke isar da sakon alqur'ani sun kuma gane mas'aloli na ulumi al-qur'an mu tattauna akan su yace to me zai hana ai haka fasta'antu Allah ala al-amal ala hadha ar-ra'y al-maymun sai ni kuma na nemi taimakon Allah domin yin aiki da wannan ra'ayi wannan shawara da aka kawo mini mai kima li umurin saboda wasu al'amura kafira masu yawa min hada ga ciki annahu bidhalika yakunu mutayassaran ala mushtaghilina zai kasance tafsirin alqur'ani mai girman yanzu ya zama mai sauki akan shagaltattu irin mu kenan mu'inan lil qari'ina zai kuma taimaka ma masu neman karatu waɗanda suke da shagali da yawa suna fita kasuwanci su fita kaza su fita kaza to idan suka samu wannan qur'anin a takaicen takaita to zai taimaka musu masu karatu kuma waɗanda yake kila ba su fasanta da kai ba za su iya daukan shi su karanta cikin sauki wa minha daga cikin dalilan annal qur'an al'azima lalla alqur'ani mai girma laysa ka ghairihi min alkutubi fi tartibi wa tabwibi sai alqur'ani mai girma fa tsare shi da yanda aka jera shi ba irin sauran littafai bane li'annahu balagha fil balaghati nihayatuha ababin balaga isar da sako qur'ani ya kure matuka wa fil husni ghayatu a cikin kyautata kuma tsari qur'ani ya ta komi kyau wa fil uslubi al badi' shi kuma a cikin yanayin uslubi qur'ani ya zo da wani irin salo mai ban sha'awa mai ban al'ajabi mai ban mamaki wa ta'siri al-ajib a wurin babin tasiri kuma ya zo da wani al'amari mai ban mamaki inda yake tasiri akan sukata yake tasiri akan dabi'u ma huwa akbaru al-adilla ala annahu kalamullah wanda hakan yana tabbatar da cewa lalle al-qur'ani mai girman maganan Allah ne wa tanzilun min hakimin hamid kuma saukakke ne daga Allah hakimun mai hikima hamid abin godewa fatajidu fi ayatin wahida sai ka samu alqur'ani mai girma aya kwara ɗaya tak yajma'u bainal wasa'ili wal maqasid sai kaga yana hada tsakankanin al maqasid da al wasa'id wato waya aya ɗaya sai qur'ani ya faɗi wani abu wanda yake shi ke so a cimma a cikin ayan kuma sai Allah subhanahu wataala ya faɗa hanyoyin da za a bi a cimma wannan abin aya kwara ɗaya tak karamar aya sai ce wallazi qaddara fahada shikenan an gama da wannan babin kuma qaddara fahada Allah ya fadi rayuwar kowa anan ya fadi rayuwar shi ya fadi makomansa kuma ya fadi hanyoyin da za a bi kowa cin rayuwar da Allah subhanahu wataala ya tsara masa ko a duniya ko a lahira amma abin da yace wallazi qaddara fahada shikenan an gama magana da haka a nan gurin duk irin rayuwar da kake yi da makomanka da hanyoyin da zaka bi duk an riga an yi bayani su a wannan malai cewa bayanin dalili wal madlul aya daya sai ka samu tana bayani akan dalili da kuma abin da ke jawowa zuwa ga dalilin wa bayanin targhib wa tarhib aya daya sai ka ga tana hada tsakankanin kwadaitarwa da tsoratarwa wa bayna al-ulum al-usuliyya wa al-furu'iyya aya dai sai kaga ta hadi tsakankanin ilimi ma na usul abubuwan da suke da alaka da usul kamar ka ce aqida da kuma abubuwan da suke da alaka da furu'iyya مسألوني نهو كنشو كنشي. وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية كقوت آية إيتي تهدى أكين إلموما دنيا دناء الديني يقوم إلموما لاهرة تاقيا مكا دنيا تاقيا مكا الدين تاقيا مكا لاهرة آية إيتكفى. وبين الأغراب المتعددة والمقاصد النافعة تاقيا مكا ودنس منفو في مبنبنتا da kuma target mai amfani da ake so ka cimma wa yu'idu al-ma'ani an-nafi'a 'ala al-ibad kaga wata aya sai ta maimaita wani abin amfani da wata ayan ta kawo da wani irin yanayi kuma na daba li yutimma ilmu saboda ilimin mutane ya cika wa takmula hidayatuhum kuma shari'an su ya cika wa yastaqim سيرهم على الصراط المستقيم علما وعملا كما إرن يندى أكي سوس بتفركي مديدي شاسيكا أني موسى بياني كاينا أجيري فإلما شي كما أنقويا موسى يندى ذاتي وانا أيكي أيكا شي ما ليك فلوقوف على تفسير بعض القرآن أطأي أفهن شي تفسير ساشن القرآن يعين أعظم عون على معرفة باكيه to yana taimakawa matuƙa akan kuma afanci sauran sashi idan ka dage ka gane aya daya to wannan kuma zai taimake ka ka gano aya ta biyu in ka dage ka gane ayoyi guda 10 zai taimake ka ka gano ayoyi guda 50 to haka alqur'ani mai girma yake wallahu ja'alahu masani Allah subhanahu wata'ala sanya alqur'ani mai girma masani tufna fi al'ulumin nafi'a ana nana ta aikace aikace da ilmomi masu amfani a ciki wal ma'anil jalila ana maimaita ana kuba ma'anoni masu kima alkamila cikakku wa hadha min taysirihi ta'ala li kitabihi wannan na daga cikin irin sawwaki wanda Allah subhanahu wata'ala ya manta tafin sa a inda yake cewa wal qad yassara alqur'ana lizikir hakika mun sauƙaƙe alqur'ani mai girma lizikiri domin a ambaci Allah subhanahu wata'ala da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke alqur'ani mai girma ya sauke harfansa sai kaga ana haddace shi ana iya karanta shi da karatu mai kyau kaga wanda ba balarabi ba in yana rera alqur'ani mai girma sai kace sautin shi na larabawa ne kamar yanzu Allah rahma da yi mana karatu ai kai zaka ce daga Madina yake ko da ke a daga Madina ma kai sai daga Madina kai kaga Allah ya sauke lafazan alqur'ani mai girma a wurin karantawa da haddacewa za ka yi mamaki ka ga ajamawa suna haddace alqur'ani wanda bai san ma'anansa ba amma zai zauna ya karanta alqur'ani tun daga farkon sa har ƙarshen babu wani tafi da irin wannan gadin a duniya Allah ya sauƙaƙe fahimtar ma'anonin sa ya sauƙaƙe ilmomin da ke cikin sa duk ilmomin da ke cikin alqur'ani mai girma abu ne mai sunna ka gani sai Allah yake cewa wa mimma yad'u ila hadha ma tahtawi alayhi hadhihi almuqaddima almadhkura bi qawlina cikin abin da zai nuna maka haka to shine abin da ke cikin wannan muqaddimar inda muke cewa cikin muqaddima sai yace muqaddima fi dhikri awsafil qur'ani al'amma aljami'a da haka gashi zai kawo maka wadannan sifofi na alqur'ani mai girma wadanda yake sun abin nan aljami'a wato gamammun sifofin alqur'ani mai girma to haka nan ya fara bayani wanda insha Allah ta'ala gobe a cikin su za mu fara bayani in Allah ya so ya yarda to wannan dai a takaicen takaitawa a karatun mu kenan na yau muna fatan abinda muka faɗi dai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira idan akwai wani tsokaci ko wani ta'aliki babu laifi a ciki ko wata tambaya na'am No. نعم. نعم. Masu kyau matuƙa kuma ka tunatar da wannan kwamitin ta miƙe ta ci gaba da aikinta. Alhamdulillah Malam Shu'aibu yana cikin kwamitin kuma ya ji ni ba ni cikin kwamitin, amma dai harkan alkhairi ko kana ciki ko ba ka ciki kana ci yau, amma dai Malam Shu'aibu yana cikin kwamitin kuma ya ji. To ta wata kofan kuma shi ne duk wanda ke da abin da zai tsara ya amfani al'umma ya tsara, kar ka tsaya jiran kwamiti, kar ka tsaya jiran sai an kafa ila an fahimta. Yawwa, idan kana da abin da za ka yi ka amfani al'umma ka yi, mani tafa aminkum an yanfa a fahu fali fa'ali, duk wanda ke da daman da zai amfani al'umma ya yi. Babu laifi kai shawara, babu laifi ka tuntuɓi waɗansu ɗaiɗai ku ku yi haɗin gwiwa, amma aikin alkhairin yana da buƙatuwar a samu masu yin shi da yawa. Kaga idan kwamiti ne kawai da aka, da zaran kwamitin ce rauni shi kenan, kaga an mutu kenan, ko kuma ce an suma. Amma idan Allah ya ce mu kema akwai masu yin wannan da yawa, to kaga wannan zai buɗe wani ƙofar alkhairi da yawa. Kaga muna da makarantun da yawa kamar yadda ka kawo, ina jin cikin shekara uku zuwa yau a garin nan kila an yaye mahaddata Qur'ani sun kai 500 aƙalla, dai ba shi 500 aƙalla an yaye mahaddata Qur'ani mai girma 500. Amma kamar yadda ka kawo bayanin cewa yanzu garin nan ya amsa cewa mahaddata Qur'ani mai girma cikin shekara uku sun kai mutum 500, garin ya amsa haka, ya nuna haka. To wannan bayanai naka suna da muhimmanci. Wannan kwamiti alhamdulillah ta ji ta ƙara himma, kuma duk wanda yake da abin yi a gidan shi to kaidan ke jazakallahu khair sai magana da shi
sadakar nan da famunan akwati da muka yi saboda aikace aikace wannan masallaci a kowane lokaci wannan akwati na nan miliyan sadaka sai ya zo ya ce ce falo ga shi na an sashi a
kudi to Allah ya saka alkhairi malami ne yana tunatar da ni akan cewa a ci gaba a kuma ƙara jawo hankali ɗan uwa akan ba da sadaka ga akwatuna nan muna da su tika tika amma kuma ba a saka komai a cikin su a mafi yawan lokaci kuma masallacin kun san yanzu ne aka gama ginin sa kuma aikace aikacen da ke banda aikin da ake yi na gini wanda shi mai aikin ginin ke yi aikace aikace kawai ne wurin kullum kaga jiya akalla mun fuskanci wadansu matsaloli kamar guda kusan uku ko hudu matsala ta farko muka zo tebur din da ake karatu kun ga inda take misali kun ga inda take garawarawa misali kaga yana da kyau a samu nagartaccen tebur misali matsala ta biyu ashe ma kwata kwata a cikin masallacin nan ba ma fa yin abin da ake faɗi ba ba fa yin abin da ake faɗi ba saboda sauti amu abubuwan sai ka tsin guda biyu ne ga can wanda muka amfani da su jiya ga can a saman window a can sama haka ce ai saboda rashin yawan su ne da suna da yawa to da an rika jin magana cikin masallacin amma sai kasance amo ne kawai echo ne yake tashi wani wata magana tana shiga cikin wata sai dai a waje za ka rike shi kaga ita ma wannan matsala ce baya ga kullun da za a zo yanzu kaga duk wanda ya zo takalmi shi sai dai ya sa a window kuma kasa na shigewa irin wanda zaka zaga an zo rike window yana kiki wanda kuma hakan zai iya jawo abin nan ya kamata inda muna da hali ne a ce kowane ginshiki nan mun danyi wani dan cupboard karami haka an sa inda za a aje takalma in ka zo da takalminka aje a gabanka hankalinka kwance kai sallanka amma a ce kana gaban masallaci takalminka na can to ko wani benin ya dauke takalmin ba in ya ga takalmin ya ganshi a haha sai ya dauke ta shi to kaga abubuwa dai ga sunan mabambanta da gaskiya fi sabilillah muna da bukatun tallafi kwarai da gaske muna da bukatun tallafi idan da Allah zai sa kowa daga cikin mu duk lokacin da zai zo zai dauko ko wani abu ya zo da shi ya sanya sadaka to ina ganin wannan zai ce maka matuƙa zai ce maka matuƙa wanda aka wuce shi sai ya lissafi daga daya ga watan Ramadan zuwa yau in dari dari zai bada kaga dubu ɗaya dari da yake ne sai ka zo da shi sai ka sanya akwatin ban sani ba akwatin an aje shi a can ne koko a to a gaba ai a sassa shi a kofofin shigowa ne a sa su haka inda yake dai akwai mai tsaro kusa kar wani da ya sa kuma an gama zuba sadaka wani dauka zai kida yau mana malami to ina dan ga Allah an yi taimakon Allah Allah shi taimake mu wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.